Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoshi 19, 31, 69 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirinmu na farko a yau Talata 16 ga watan Agusta shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi kiran da a kama Dahir a yaƙi da 'yan ta'addan ISIS. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar Boko Haram bayan da wani sabon faifan bidiyo ya ɓullo a yanar intanet ranar Lahadi, wanda ke nuna wajen 50 daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da aka sace a shekara ta 2014. Sannan wani jirgin yaƙi na sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta ya yi ɓarin wuta kan wani asibiti a lardin Hajja da ke arewacin ƙasar Yemen jiya Litinin, ya halaka mutane aƙalla 6.
Kanin labaran kenan. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana dalilan neman waɗansu mutane huɗu ruwa a Jallo bayan fitar da sabon hoton bidiyon 'yan matan Chibok.
Dalilin shi ne muna tutusan waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram. Ɗaya kenan. Biyu kuma akwai bayanai da muke nema wanda muke tutusan kuma kamar suna da waɗannan bayanai.
Muna kuma da rahoto kan batun sakarwa ɓangaren shari'a kota ya gudanar da ayyukan sa a Jamhuriyar Nijar. Yau kuma a shirin tsaka mai wuya.
Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar.
To sai ku kasance tare da gogon naku na Sokoto da bakin nasa da suka ziyarci zauren nasa. Yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litinin ya yi kiran da a kama Dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a maimakon a buƙaci ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka. Da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar Ohio ta yankin tsakiyar yammacin Amurka mai matukar tasiri a siyasance, Trump ya ce ya kamata Amurka ta shiga kawance da kowace iriyar ƙasa, kuma ko da a baya sun saba da juna, muddin dai tana da niyyar ganin bayan tsatsauran ra'ayin ta'adda. Ba za mu bar irin wannan ɗanyen aiki ya ci gaba ba, a cewar Donald Trump. Ya ce ɓullowar ISIS na da nasaba da ta kai tsaye da salon manufofin harkokin waje na shugaba Barack Obama da sakataren harkokin wajensa a wa'adi na farko Hillary Clinton, yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat wadda ke kalubalantar Trump a zaben da za a yi ranar 8 ga watan Nuwamba. Trump ya ce muddin aka zabe shi zai kira babban taro na ƙasa da ƙasa na shugabannin ƙasashe don a bullo da wata sabuwar hanya ta murƙushewa tare kuma da kawar da ta'addanci kwata-kwata. Wannan shirin Trump na auna ISIS a gabar ta tsakiya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya zargi Obama da Clinton da ƙirƙiro ISIS ba tare da bada wata shaida ba. Wannan zargi ya janyo wani zagaye na caccakar aniyar Trump ta zama shugaban Amurka. Duk da haka, sai da Trump ya sake yin wannan zargi a rana ta biye kafin ya ce shagube yake yi.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar Boko Haram bayan da wani sabon bidiyo na faifai na bidiyo na yanar intanet ranar Lahadi, wanda ke nuna wajen mutane 50 daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da aka sace a shekara ta 2014. Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musu musayar fursunoni da sauran da suka rage. Bidiyon mai tsawon minti 11 wanda aka saka a kafar YouTube da safiyar ranar Lahadi na nuna wani mutum idansa a rufe yana saye kuma da kakin soji tare da ɗimbin 'yan mata da ke cikin alamar damuwa saye da lilliɓi a bayansa. cikin harshen Hausa mutumin yayi kira ga gwamnatin Najeriya ta saki abin da ya kira mutanen da ba take tsare da su a Abuja da Lagos da kuma Maiduguri. Boko Haram ta taba irin wannan bukatar a baya, yan raji na ganin lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta shiga tattaunawa da don ceto ko da ma don ceto yan matan.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani jirgin yaki na sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta ya yi barin wuta kan wani asibiti a lardin Hajja da ke arewacin ƙasar Yemen jiya Litini, ya halaka mutane aƙalla 6. Hukumomi sun ce wasu mutane kuma aƙalla 20 sun samu raunuka, kuma adadin waɗanda abin ya rutsa da su na iya ƙaruwa. Ƙungiyar nan ta likitoci masu agajin ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders a Turanci ita ce ke tafi da asibitin. A wani al'amarin kuma na daban, ƙungiyar likitocin ta ce wani harin jirgin sama da aka kai ranar Asabar ya rutsa da wata makaranta a lardin Sada da ke makwabtaka da su, ya kuma halaka mutane aƙalla 10 tare da raunata wasu kuma 28. Ƙungiyar likitocin ta ce waɗanda abin ya rutsa da su 'yan shekaru tsakanin 8 da 15 ne. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yitar da harin na ranar Asabar. Mai magana da yawun sojojin gamayyar ya ce an auna harin ne kan sansanin horas da mayakan Houthi. Gamayyar da Saudiyyar ke jagorantar ta fara kai har-haren jiragen saman ne a watan Maris na shekara ta 2015 don kare gwamnatin shugaban Yemen Abdurrabbo Mansur Hadi, wanda 'yan tawayen Houthi ɗin suka kori gwamnatinsa daga Sana'a babban birnin ƙasar.
Jami'ai a birnin Milwaukee da ke yankin yamma ta tsakiya a jihar Wisconsin sun kafa ma yara masu ƙuruciya dokar hana yawo tun daga ƙarfe 10 na dare, sanadiyar dare 2 da aka shafe ana ta bore bayan da 'yan sanda suka harbe wani baƙar fata ranar Asabar. Ya iyaye, bayan ƙarfe 10 yaran ku masu ƙuruciya fa su kasance a gida ko kuma wani wurin da ba a kan titi ba, a cewar magajin gari Tom Barrett a wani taron manema labarai da ya kira jiya Litinin. Ya kuma ce jami'ai sun tattauna da Attorney General na birnin don shirin yiwuwar a yanke shawarar faɗaɗa dokar hana fitar. Barrett ya yi wannan sanarwar ya ce da ake ci gaba da zaman ɗarɗar, kuma 'yan sanda sun ɗaura ɗamara yayin da kuma dogarawan tsaron ƙasa ke shirye ko a tura su muddin buƙatar hakan ta taso. Rundunar 'yan sanda Milwaukee ta ce an harbe wani ɗan shekaru 18 zai haihuwa yayin zanga-zangar ranar Lahadi, kuma an yi amfani da mota mai sulke wajen kai shi asibiti. To amma ba a samu rahoton irin ɓarnace-ɓarnace da aka gani ranar Asabar ba, lokacin da aka ƙona wuraren kasuwanci aƙalla 6.
Evgeny Tishinku na Rasha ya ci lambar zinari ta damben mafiya ƙarfi a wasan Olympic bayan da ya doke Vasily Levit na ƙasar Kazakhstan a gasar da aka kusan yin kunnen doki, ta yadda ma har sai da 'yan kallo suka yi ta ihu ga alƙalan wasan saboda shawarar da suka yanke kan gasar. Ga alamar Levit ya fi burgewa a mafi yawan lokacin wasan, to amma dukkan alƙalan uku sun ba da nasara ga Tishanko da ci 29 a kasan 28 a gasar tseren keke na maza kuma Ilya Viviani na ƙasar Italiya, bayan da aka ɗauka shi kenan tun da yake ya faɗi yayin tseren sai kawai ya zaburo har sai da ya ci zinarin. A gasar ta jiya Litini ma har ila yau an yi ta wasa a ɓangaren juye-juyen gaɓoɓi da jiki sosai. Shahararriyar 'yar wasan nan ta Amurka Simone Biles ta yi tangaɗi kan sandar juye-juye ta yadda Edis ya hana ta zama mace ta farko da ta ci lambobin zinari 5 a jere a gasar Olympic guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin mu bude taskar hotunan namu a Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta bayyana dalilanta na neman waɗansu mutane huɗu ruwa a Jallo bayan samun sabon faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fitar da ya nuna waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da kungiyar ta sace shekaru biyu da watanni huɗu da suka shige. A cikin hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa, kakakin rundunar sojan Kano Usman Kuka Sheka ya bayyana cewa tuni biyu daga cikin waɗanda aka nema suka kai kansu.
Dalilin shine muna so mu san waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram. Da yake nan biyu kuma akwai bayanai da muke nema wanda muke tausasan kuma kamar suna da waɗannan bayanai. Waya sun yi waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram kusan shekara shida sun daɗe suna banna sun kashe mutane da dama kuma sun sace mutane da dama musamman ma kamar 'yan makaranta 'yan mata na 'yan makaranta ta garin Chibok. To tuntuni muna da cibiya muna da neman mutane su taimaka da bayanai yadda a taimaka a karɓo su hannun waɗannan 'yan ta'adda. To sai aka waye gari wato kamar waɗannan bidiyoyi guda biyu da waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram suka fitar kuma ga hanyoyinsu da suka fitar. So ake kyautar akwai alaƙa musamman ga wasu daga cikin waɗannan mutum uku da muka tabbatar muke nema. Kuma in ka duba doka ta hannun ta'addanci ko kuma maganin ta'addanci ta ƙasa akwai haƙƙi kowane ɗan ƙasa ta idan shi ko ita ko wasu ƙungiya suna da wasu bayanai da za a hana kai hari na ta'addanci ko kuma in ma an yi yanda za a yi maganin su sauransu haƙƙin su ne su je gaban hukuma su shaida musu. To haƙiƙanin gaskiya ga alama ba su kai da yin haka ba. To amma alhamdulillahi wannan sanarwar da aka fitar kada da kwanda tana biyan kudin sabili kuma saboda biyu daga cikinsu har sun gabatar da kansu so za a tattauna da su a ga bayanan da suke da su yadda za su taimaka wajen cimma wannan buri namu. Bukata shi ne ba ya kasance kwata-kwata an yi maganin ta'addanci sannan kuma duk wasu mutane da 'yan ta'addar na Boko Haram suke riƙe da su ko suka yi garba da su an karɓo su.
To amma idan kai la'akari da shi bayanan da Ahmed Sarki da ya fitar, ai kaga kamar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ma an san shi a shekarun nan kuma an san mu'amalar su da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Shin an neme shi bai zo ba ne ko ana ganin idan aka neme shi ba zai zo ba?
Sai ka san tsaro mai magana da na yi nuni da cewar akwai doka ta ƙasa wadda haƙƙi ne na ɗan ƙasa ba ma sai an kai ga neman shi ba. Kuma idan kana mu'amala da kafafen yaɗa labarai na zamani musamman ma waɗanda ake kira a turanci social media da kuma a rassunsa na kaman Twitter da makamantansu. Wannan bawan Allah duk sanda 'yan ta'adda na Boko Haram suke fitar da saƙonni ta fuskar bidiyo yana taimaka ko kuma abubuwan su kan biyo ta hannun shi. Yaushe za a yi a ce mutane suna cikin ƙangi sannan kai kana da masaniya kan wasu abubuwa ba za ka zo ka shaida ma hukuma ba. Kaga irin wannan mutum ba shi da dalili ko alama. To shi ne ake da yadda shi da ya zo ya ba da ainihin ba a fi abubuwan da ya sani yadda za a taimaka a yi maganin waɗannan abubuwa. Ba don kuma ba irin wato akwai bayanai barkatai da suke fitowa. To ka san yana da kyau a tankaɗe a tashi ka san ko da wa kake hulɗa da shi ko kake mu'amala.
Manyan ƙasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan
kana. Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojin Najeriya, hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. To daga harkokin tsaro da kula da lafiyar al'umma a Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger, inda kungiyar alƙalan shari'a ta koka akan shishigin da ta ce 'yan siyasa na yi mata. Wakilin Musulmi Muni Barma na da ci gaban rahoto.
Canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa alƙalai a ƙarshen watan jiya shine abin da ya fusatar da alƙalan shari'a waɗanda suka ce sun gano sannan a hankali ɓangaren zartarwa na ƙoƙarin mayar da aikin canje-canjen wuraren aikin alƙalai a ƙarƙashinsa. Alhali ba haka doka ta tsara ba a duk ƙasar da ke ƙarƙashin tafarkin demokuraɗiyya. Mai shari'a Zakari Ya'u Muhammadu shine sakataren ƙungiyar alƙalai ta Saman.
Babbar hukumar da take naɗa-naɗa malaman shari'a ma'antu ko take tattada su ta zamanto wuri ne an buɗe ƙofa 'yan siyasa sun shigo a ciki. A da babu 'yan siyasa. Ana so ne da ƙarfi a danne wannan kwamiti a maida shi ƙarƙashin shugaban ƙasa hatta da su magabata kaman wakilanmu da suke wakiltar mu a wannan hukuma kenan kaga bus da wani abu da zasu ce tunda shugaban kasa ya riga ya rike komi da komi malaman shari'a wanda suke farke kaman da ake cewa procurator a halin yanzu an sa ta cikin wani matsayi ba a mai da sabon cikakkun malaman shari'a amma da suka kaman wani bangare ne na mulki mai sartarwa kaman sun zamanto ƴan amshin shata.
Mun nemi jin matsayin gwamnatin ta Niger dangane da wannan korafi na alƙalai, to amma an sanar da mu cewa kakakinta Asumana Malam Isa ya shiga hutun shekara-shekara, saboda haka muka tuntubi Asumana Muhammadu, kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki.
Ma'aikacin gwamnati ana iya sake mashi wuri ko wani lokaci ne yana sake masa wuri, ba abu bane wanda ya zan kamar in an ka saka alƙali kana nan dindindin sai lokacin da ka ga dama ka yi ta'a. Dole shugaban kasa ya gudda kai ko ya kawo ka shikin shi.
Kungiyar ta alkalai a wannan sanarwa ta bayyana cewa a fili hukumomi ke fifita alkalan da suke da alaka da jam'iyyun siyasa akan sauran takwarorinsu da ba sa ra'ayin siyasa, kamar yadda suka ce yanzu haka wani sanannen kusa a jam'iyyar PNDS mai mulki Alkash Alhada ke jagorancin kotun Kurle Kont.
Shugaban wannan koti kowa ya san yadda takara ta majalisar dokoki bayan bai samu wata kona ya dole yanzu aka sake da shi. Shi kuma bai kamata ba a ce a irin wannan babbar mashara'anta an kawo dan siyasa wanda kowa san dan siyasa ne an nada shi kuma da makarraban yan siyasa an kai sa can, kenan kaga aikin za su yi na kula da kasafin kuɗi na ƙasa, shari'a ta kasafin kuɗi ƙasa, kaga kenan ba za a yi sa akan adalci ba.
To sai dai jam'iyyar PNDS na ganin wannan korafi a matsayin maras digi.
Kuna zance an sa wani alkali wanda shine ke karantar da alkalai, kakkamance da Alkash an san yan sharshar ne, ba wai karamin alkali ne ba, shi mai karantar da alkalai ne, kuma ba yau na har yake da wannan makami ba, a bisa makamin nan yake. Me yasa ake zancen ana shishigi? Alkashi bai maka shari'a kai, wa shike ma shari'a? Mutane a bar soka siyasa a cikin inda babu siyasa.
Wannan dai ba shine karon farko da kungiyar alkalai ta saman ke korafi akan shishigin yan siyasa ko na gwamnati a cikin harkokin gudanar da shari'a ba, lamarin da sautari yakan kai alkalan shari'a shiga yajin aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya, alkali nura.
To a gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar.
Jama'a sanuku da hutawa, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sunana Kabiru Hali daga Gusau. To gwargwado dai abin da ni sani cewa ƴan majalisa suna da ikon su yi impeaching ɗin gwamna a duk lokacin da mutane suka nuna ba su da sha'awa da shi ko kuma ya saba ma dokoki kamar yadda an ka zaɓe shi ya kuma gabatar. Kuma wannan ina ga al'amari ne wanda ya faru ne ya rena ma ƴan majalisu da wayo, don in muka lura da cewa irin yunkurin da sun kai bai kamata a ce kan ɗaya wannan yunkurin a yi ƙoƙarin ruhe su ba.
Sunana Alhaji Muhammadu Katakore Shinkafi, elders na APC Zamfara State. Abin da na fahimta su sun tayar ma da kansu da hankali ne kawai, don kana zannan ka asiri ruhe ba wanda ya san sirrin ka, sai ka tona maka asiri, ma'ana kai an zaɓe ka baka ba kowa komi ba, baka yi ma kowa komi ba, sannan kana cikin gwamnati ana hulɗa da kai amma baka taɓa zuwa mazaɓarka ba ko da makahi ka ba su wani abu. Wani tono asiri ne yanzu ɗan majalisa sun kai, saboda haka abin da ya kamata su koma mazaɓinsu su ce ma mutane ga abin da muka son mu yi, abu ne suka zo su yi su tarwatsa jihar Zamfara gaba ɗaya su sa ta cikin ruɗami. Amma shin maganar layi, to wani layi an kai masa wanda har za su tsaya su yi mitin? Sannan ko da za ka yi mitin ka ce za ka yi abu, ai kamata ya yi cewa ka kira mutum ko ka same shi ka yi magana da shi.
Haka ne. To a shirin yau za mu duba biyu daga cikin zargukan da ƴan majalisar dokokin jihar Zamfara suke yi wa gwamnan su, abinda har yasa aka zaci cewa sun himmatu wajen tsige shi a kwanan baya. Za ku tuna cewa a wannan lokaci ɗin an jefa su daga cikin shugabannin majalisar dokokin a gidan kurkuku, bayan da wannan zargin yunkurin cire gwamna ɗin ya ɓulla. Abin da ya samu kuma muka gayyato na hannun damar shi gwamna ɗin, wato Sani Gwamna, muka haɗa shi da gogaggen ɗan siyasa nan na jihar Zamfara ɗin, Senator Sa'idu Muhammad ɗan Sadau, domin su zanta kan wannan lamari. Yau za mu tashi ne daga amsa da shi sani gwamnati din ya bayar ga zargin da ake yi wa shi gwamnati Abdulaziz Yari ya cewa ya cinye kudaden da gwamnatin tarayya ta bada na biyan albashi har ma da wani dogon bashi da ya je ciyo da sunan bunƙasa harkokin ayyukan gona.
Kamar yadda ka sani zai magana bashin gona har yanzu babu naira guda wadda ta shigo cikin aljihun gwamnatin jihar Zamfara.
Na bashin ba a karbo ba?
Kuma wannan tallafi ba a karbo ba.
To na gwamnatin tarayya ba.
Wannan tallafi da suke magana wanda mai daraja gwamnati an so saboda biyan albashi da sauran wasu abubuwa waɗanda sun ka shahi na jihar Zamfara. Alhamdulillahi mai daraja gwamnati ko da an so ko da aka bashi waɗannan kuɗi gwamnatin jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin gwamnatocin da suka yi ƙoƙarin biyan albashi akan kari a cikin wannan jihar. Haka waɗannan kuɗi kuma bai kashe su ba sai tare da umarnin majalisa na cewa ga abubuwan da ake so a yi na raya ƙasa tare da su da sa hannunsu.
To Sanata Sa'idu me za ka ce kan wannan bashin na farko da wannan batun kuɗin na farko?
Wani fice bin za a kare da karanta a jaridu a iyaka na karanta a jaridu a fice bin da ba ni da wani cikakken bayani game da wannan domin ba ni ba na cikin majalisar jihar Zamfara. Idan gaskiya ne kuma da yake ban yi zuwa akwai wani ta majalisar jihar Zamfara ba ko ma'aikaci na majalisar jihar Zamfara ba wanda ya ambaci waɗannan maganganu ya illa dai mutane sun karanta a cikin kafafen watsa labarai. Ko kuma sun ji daga wasu gidajen rediyo.
Mu je ga zargi na biyu Alhaji Sani wanda shine cewa gwamnati ya ƙi kuɗaɗen da aka zare na 'yan fansho da gratuity na gwamnati su ma ya cinye su. Me za ka ce kan wannan?
Kamar wayannan kuɗi wayannan kuɗi ya cinye.
An ce akwai kuɗaɗe da aka tanada don biyan 'yan fansho da su mutanen da suka gama aiki suka yi ritaya da sauransu.
Ai babu wani ma'aikacin jihar Zamfara wanda ya ba aiki wanda ba a biya ne ba a biya shi haƙƙin shi ba babu shi.
To Senator Dan Sado kana da wani magana game da kuɗin fanshin nan?
Fisa billahi akwai waɗanda akwai mutane su kai fara nan sakatare sun yi ritaya akwai waɗanda sun shekara biyu ba a biya su ba akwai da sun shekara uku akwai da sun shekara huɗu. Akwai ma waɗanda sun yi shekaru fiye da haka nan waɗanda ba a biya su ba. Wannan ba wani abin gardama ba ne ba wani abin kokanto ba ne wannan tabbas shi babu kokanto a kan wannan. Akwai mutane da dama masu yin gaske waɗanda sun mutu ana son a ba da haƙƙinsu na mutuwa da iyalinsu wanda suna nan wani ya shekaru biyar ma da rasuwa wani ya shekaru uku huɗu. A sanan da dama da ba wannan shi ko ba ban gar ko kwanto akan wannan
to shikenan Alhaji Saido yayi haka to yayi haka to yayi haka Alhaji Sani mu je ga magana ta gaba da zargin cewa gwamnati ya rena yan majalisar dokokin nan ko sun yanke hukunci ko sun zartar da wata doka baya bin ko baya aiki da wannan doka. Suka bada misali da maganar Murtala Jangebe wanda suka ce gwamnati ya yi kunnin uwar shegu da cewa da kudirin da suka zartar na cewa kada ya kuskure naɗa shi a matsayin shugaban hukumar ilimi ta jihar Zamfara din. Suka ce kuma sun yi haka saboda tuni sun riga sun bayyana rashin amincewa su kan shi Musa Murtala Jangebe din a bisa zargin cewa wai ya yi mundahana da kuɗi fiye da naira biliyan ɗaya na ita hukumar tashi a shekarar 2014. Me martani kan wannan ne?
To kamar yadda ka sani ita majalisa tana da nata aiki kuma ita gwamnati kuma tana da nata hurumi kowa yana da nashi hurumi. Wannan zargi ne suke yi kuma tun lokacin da mai daraja gwamnati ya zo bisa ga wannan kujera kowa ya ga irin ayyukan da shi shugaban hukumar primary din irin ayyukan da ya yi musamman akwai center wadda ya yi duk Najeriya babu irin ta koyar da malaman makaranta don a tabbatar da cewa sun kware bisa ga ayyukan da suke yi.
To amma in haka ne me yasa ake jin majalisa suka ce a cire shi kada a nada shi?
To ai kaga su ɗan majalisa suna da nasu hurumi wannan ba hurumin su bane na nada mutum kuma zargi ne suke yi babu tabbacin maganar da suke yi saboda babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jiha, kowa ya san abin da.
Amma shi a nan sani ba akwai mutanen da kafin an nada su ba sai an kai su gaban majalisa ko a tarayya ko a jiha, shi wannan mukamin na shi Murtala Jangibe baya cikin irin wannan
baya ciki.
So amma ko duk da haka tana matsayin su na Alan Sa'idu a matsayin yan majalisa suna da hurumi a irin wannan su sa baki su ce a nadawa ne ko kada a nadawa ne.
Yo ba a nadawa ne ko kar a nadawa ne ba. Ba su da hukumi akan cewa a nada mutum, amma idan an nada shi idan yayi an kudiranci da kudin hukuma ko ana zargin ya rashin gaskiya da kudin hukuma ya kashe su ne kamata ya kashe ba. Ko ko a'a ya ce ta haddin doka kasafin kuɗi wanda ƴan majalisa suka yi, to ƴan majalisa aiki da ƙasa ya ba su iko su kira shi a majalisa su mashi tambayoyi akan abin da suke zargin ko da ya keta haddin tsarin kasafin kuɗi da suka yi, ko kuma a'a an fasarancin da ya yi da kuɗin hukuma. To idan su ga kwamitin da suka kafa na bincike nasu na kansu shi ganin shi wannan ma'aikacin gwamnati ya yi laifi, to idan bai ba da rahoto a majalisa majalisa ta da cewa ya yi laifi, to suna da horonin da za su muta ma gwamna ko ko su muta ma shugaban ƙasa sai a tarayya ne muna zargin wane da abu kaza, mun kawo kwamiti ya bincike su ya ba da rahoton ya yi laifin nan.
To a cikin wannan al'amari, a cikin wannan al'amari na zamfarawa kafi baiwa gaskiya su ƴan majalisa ko gwamna?
Ai magana ta gaskiya ita ce a wannan ja-in-ja da ake tsakanin su game da hukuma, game da shugaban wannan hukuma Murtala Jangibe shi ne kamata ya yi kama da hoton su gare shi, to shi gwamna ya yi abu ɗaya cikin biyu, ko ya kawo nasu kwamiti ya binciki abin da ƴan majalisa suka yi na dattawa a gano shi gaskiya ne abin da su kwamitin majalisa ya gano gaskiya ne an yi albarkaci da kuɗin gwamnati ko an kai da haddin dokar da suka yi ta kasafin kuɗi. Idan gaskiya ne sun faɗa ma gwamna ku sai su ba gwamna shawara
to
ta da shi ga wannan mukami,
to yana da
kuma
to
ya gurwane da shi a gaban kotu, ko kuma idan su sun ba da shawara gurwane da shi a gaban kotu ta bincika, to shikenan wajibi ne ya gurwane da shi a gaban kotu domin a bincike shi a gane gaskiyar magana bai ita kotu yanzu kuma ita ce da hurumin ta dauki mataki game da shi.
To naji Alhaji Sa'idu, naji bari mu je ga zargi na ƙarshe da su suka yi ƴan majalisa din kafin mu shiga cikin sauran abubuwa. Alhaji Sani, zargi na ƙarshe shine wanda na dade ina ji a game da gwamnati Abdulaziz Yari cewa baya zaman Gusau, baya zaman Zamfara, yafi zaman Abuja da Gusau. Na san a Najeriya ba shi kadai ake irin wannan zargin ba, amma shi yana kamar sahun gaba na mutane gwamnonin da ake fi zargi da cewa ba sa zaman gida su zauna su yi mutane aiki. Me za ka ce ka kare shi kan wannan? To a gaishe ku. To idan Allah ya kai makon gobe maganar nan za ta yi zafi ne domin za mu shiga maganar sha'anin tsaro a jihar Zamfara.
Shi ha Alhaji Sani yake magana da kai. A halin yanzu ne wanda yake magana da kai akan beji yake, saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai, masu kashe mutane, yana rataye da bindiga tare da mutanen
da jami'an tsaro a kama ni da
su. Wannan shi ne abinda
kuka je kuka yi kazahi. Aka kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo bane. Su Sanata Sa'idu Dan Sadau su kansu abubuwan da suke kullawa a cikin wannan daji Allah ɗaya sai ya kashi.
Su sai jira zuwa wannan shirin Allah kai makon gobe. Yanzu muna godiya ga shi Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau da shi Alhaji Sani gwamna da ko musamman wakilin Murtala Farukun Sanyina da ya taimaka muka haɗa muku shirin nan muka kawo muku shi. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To a gaida na Sokoto da tawagar sa kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litini ya yi kiran da a kama Dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a maimakon a buƙaci ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar Boko Haram bayan da wani sabon bidiyo ya kullo a yanar intanet ranar Lahadi wanda ke nuna wajen 50 daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da aka sace a shekara ta 2014.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin na hantsi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ta ani gabatar da shirin da kuma shi mai bada hada shiri da bada umarni Solomon da ma Malam Sidi sai kuma Zubair da ya kasance injiniyan mu a yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.